daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2541 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ya mai da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar Viyo Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Lol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a koda yaushe kuke so a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 16 ga watan Agustan shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyan na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya fadi jiya Talata cewa kasarsa ta gwammace ta mutunta ka'idojin yarjejeniyar kasa da kasa amma bisa sharadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fadi jiya Talata cewa har yanzu Amurka a shirye take ta hawo teburin shawara da Koriya ta Arewa. Sannan shugaban Argentina Mauricio Macri ya bi sahun sauran shugabannin yankinsu na Latin Amurka wajen adawa da matakin soja a Venezuela.
To a jamhuriyar Nijar kuwa wasu kamfanoni daga kasashen waje uku sun samu lasisin hakar ma'adinan uranium da zinare a kasar. To sai dai kungiyoyin masu fafutukar ganin an tabbatar da adalci a kasar sun ce ayi hattara.
Da akwai wasu mutane waɗanda ke zakwa ko kamfanoni na kasashen waje waɗanda ke zakwa dan saboda yaudara. Sai su zo su zuba kamar ku su ce za su zuba kuɗin jari, za su aiki da ƴan kasa, wani bi sai su bace, wani bi ma su ki.
To idan muka leka Najeriya da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar kuwa,
kwamitin kuɗi na gwamnatin tarayyar Najeriya mai taimakawa ga ambaliyar ruwa da lalata muhalli ya ziyarci jihar Oyo don dudubawa tare da tantance da neman bayanai.
To ko waɗanne bayanai ne, muna tafe kuma da sauran rahotannin da ma shirin demokradiyya wanda sahaba Imam Aliyu zai gabatar. Amma duka sai mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya fadi jiya Talata cewa kasarsa ta gwammace ta mutunta ka'idojin yarjejeniyar kasa da kasa game da shirinta na nukiliya fiye da duk wani zaɓin. To amma muddin Amurka ta ci gaba da abin da ya kira yin barazana da kuma ƙaƙaba takunkumi, Iran fa za ta gaggauta komawa kan tafarkinta na shirin nukiliya fiye da ma yadda ta yi a gabanin fara aiki da yarjejeniyar. Da yake jawabi ga 'yan majalisar kasar ta gidan talabijin, Rouhani ya ce Amurka ba abokiyar tafiya ba ce. Ƙasashen biyu sun ce matakin da kowace ke ɗaukawa ya saba ma lamirin yarjejeniyar ta nukiliya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa jiya Talata cewa har yanzu a shirye Amurka take ta hawo teburin yin shawarwari da Koriya ta Arewa. Yanda shugaba Kim Jong-un ya janye barazanarsa ta auna yankin Guam da ke yankin Pacific mallakin Amurka. Har yanzu muna shawara neman hanyar shiga tattaunawa, to amma ya rage ga Kim Jong-un a cewar Tillerson. A inda ya kamata a jarraba hanyar diplomasiya, matsayin Amurka shine dole ne Koriya ta Arewa ta daina guje-gujen makami mai linzami da kuma nukiliya kafin a fara duk wani batun tattaunawa kan yadda za a kawar da nukiliya daga yankin ruwan Koriya. Masu kula da al'amura sun ce guje-gujen masu makami mai nukiliya da wato mai linzami mai tashi daga nahiya zuwa wata da Koriya ta Arewa ta yi a ranakun 4 ga watan Yuli da kuma 28 ga watan na Yuli sun bayyana irin nisan zangon da za ta iya kaiwa da ka iya afkawa Alaska da cikin Amurka sosai.
Shugaban Argentina Mauricio Macri shine na baya-bayan nan cikin jerin shugabannin kasashen Latin Amurka da suka ce daukar matakin soji daga bangaren Amurka ba ita ce hanyar da za a bi don sake maido da demokradiyya a Venezuela ba. Macri da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ke aikin ziyara sun gana da 'yan jarida bayan tattaunawarsu jiya Talata a birnin Buenos Aires. Bai kamata a yi amfani da ƙarfi ba a cewar Macri, kamar yadda mai masa tafinta ya bayyana, ya ƙara da cewa dole ne mu kyautata hanyar diplomasiyya da kuma tattalin arziki saboda tsarin demokradiyya ya dawo ba tare da ɓata lokaci ba. Macri ya ce dokacin mutanen fadin Latin Amurka na adawa da ɗaukar duk wani matakin soji. Pence ya ji irin wannan rashin amincewar ranar Litini daga shugaban Colombia Juan Manuel Santos.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ce shugabannin manyan kamfanonin da suka fice daga gwamnatin da ya kafa na bayar da shawarwari kan masana'antu sun fice ne saboda kunya ganin yadda suke sarrafa abubuwa a kasar waje. Yace ya sha bansu ya sha musu jawabi kan bukatar maido da harkar sarrafa abubuwa a cikin Amurka. To amma kila sun fice ne daga gwamnatin saboda su bayyana rashin jin dadin su da kalaman da Trump yayi da farko kan mummunan tashin hankalin nan na ranar Asabar wanda ya sanadin rasa rai a Charlottesville na jihar Virginia saboda suna ganin Allah wadi da Trump din yayi bai gudatar ba. Trump ya shantar da kucewar mutanen da wani martani mai kaushi da yayi ta shafin sa na Twitter. Yace ina da masu jiran cike gurbin duk wanda ya fice daga kwamitin masana'antun. Dama bai kamata a ce mutanen da neman suna kawai suke sanye su ci gaba da kasancewa a cikin kwamitin ba. Aiki ya kamata a sa a gaba a cewar wato Trump.
Yan Kenya sun zaku a ci gaba da jiran jawabin jagoran yan adawar Kenya Raila Odinga wanda yayi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa wanda aka sanar ranar Juma'a. Odinga yayi zargin cewa an tauka magudi a zaben. Dama ji talata ne aka shirye cewa Odinga da kungiyar hadakar su ta NASA za su bayyana matakin da za su dauka. To amma sai suka fitar da wata takardar bayanin jinkirta wato jawabin na Odinga zuwa Laraba yau kenan saboda abinda suka kira lalura da mawacin lokaci da kuma yanayi mai sarkakiya na abinda aka sa a gaba. Odinga ya ki amincewa da sakamakon zaben, yana mai zargin cewa an yi kutse a na'urar zaben. Yan adawar dai sun yi watsi da shawarar cewa su kalubalanci sakamakon zaben a kotu.
Yanzu haka ba a san inda matar shugaban kasar Zimbabwe take ba, yayin da 'yan sandan Afirka ta Kudu da lauyoyinta ke tattaunawa kan sharaɗin da ya kamata a gindaya kafin ta gabatar da kanta ta fuskanci tuhuma kan gallazama wata matashiya da ta yi a wani otel ɗin Johannesburg. Hukumomin Afirka ta Kudu sun ce matar Mugaben ba ta bayyana a kotu ba, bayan da tun farko ministan harkokin 'yan sanda Fikile Mbalula ya ce matar ta Mugabe ta bayar da haɗin kai kuma ta gabatar da kanta ga 'yan sanda jiya Talata. Ya ce za a tuhumi Mugabe. Kafar labarai ta Reuters wadda ta rawaito kalamin wani jami'in gwamnati wanda ya buƙaci a sake sunansa ya ce matar shugaban ƙasar ta Zimbabwe ta koma ƙasarta. Matar ta shugaban Robert Mugabe a shekaru 52 da haihuwa, ana zarginta ne da dukan Gabriela Angels ranar Lahadi da wayar wutar lantarki a lokacin da ta ziyarci ɗan Mugabe a otel. Hotunan da aka wallafa a kafafen sada zumunta sun nuna Angels wadda mai tallata tufafin zamani ce goshinta jina-jina. To labaran jina kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotanni namu ne daga Jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin ƙasar ta ba wasu kamfanonin ƙasashen waje su uku lasisin binciken ƙarafan uranium da zinari a yankunan Agadez da Tillabéri, bisa sharaɗin mutunta dukkan ƙa'idodin da suka tsara ayyukan da za su gudanar a ƙasar. To amma ƙungiyoyin masu hankoron ganin an tabbatar da adalci a ƙasar sun ce ba girin-girin ba ta yi mai. Daga Yamai ga rahoton Sule Mumuni Barma.
Kamfanonin da gwamnatin ta Nijar ta ce ta ba lasisin binciken ma'adanai sun hada da Andebor Financial Age mai cibiya a kasar Swaziland, wanne ya sami izinin gudanar da ayyukan binciken karfen uranium a wurare uku da ke yankin Agadez, sai kamfanin TAD, Turkey Africa Development na kasar Turkiya, wanda aka amincewa ya gudanar da binciken zinare da dukkan wasu karafuna makamantansa a yankin Tillabéri, yayin da kamfanin Jabal Pure Gold Resource mai cibiya a birnin Yamai ya samu lasisin binciken zinare da danginsa a yankin Tillabéri. Sannan gwamnatin ta ce ta amincewa kamfanin Gobiex Nichel Holding Limited ya gudanar da binciken karfen uranium a yankin Agadez. A ƙarƙashin waɗannan yarjejeniyoyi, kowanne daga cikin kamfanonin ya ɗauki alƙawarin mutunta dokokin tafiyar da harkokin ma'adanan ƙasar Nijar, misali biyan haraji, samar da aikin yi ga 'yan ƙasa, ɗaukar matakan inganta rayuwar mutanen da ake ayyuka a yankunansu, don samar da ci gaban karkara, yayin da wasu daga cikin su suka amincewa gwamnatin Nijar ta saka hannun jarinta don ganin an dama da 'yan kasar wajen gudanar da harkokin kamfanoni. Kungiyoyin da ke fafutukar ganin an yi haske da adalci wajen tafiyar da sha'anin ma'adanan karkashin kasa sun gargadi gwamnatin Nijar ta yi taka tsantsan. Abdul Mamman Lokoko na shugabantar kungiyar Rosen.
Da akwai wasu mutane waɗanda ke zakwa ko kamfanoni na ƙasashen waje waɗanda ke zakwa don saboda yaudara. Mice ce yaudara? Sai su zo su zuba kamar ku su ce za su zuba kuɗin jari, za su aiki da ƴan ƙasa, za su ɗaukan ma'aikata daidai gwargwado, wani bi sai su ɓace, wani bi ma su ƙi. To don haka muke son gwamnati ko ba in zai ba su wani ya kamata shi shaida ma ETA. Tana da mutanenta nan Niger don saboda ƴan ƙungiyoyin farar hula su sani, kuma ƴan ƙasa su sani wane ne an ka ba, nawa ne an ka saida lasisin, kuma menene zai kawo ga ƙasa.
Dagewa akan maganar mutunta dokar ƙasa ya zama wajibi ga hukumomin Niger in shi jami'an fafutuka.
Shirye muke mu tanyi gwamnati mu dafa mai baya ai binciki a gani waɗanda an ka ba abun nan kamfanoni ne a delay ko kuma ba haka nan bane, kuma mu shaida ma jama'a. Muna son gwamnati shi aiki da gaskiya, kuma shi aiki da doka, tunda arziki na ƙan ƙasa ne.
Jamhuriyar Niger na daga cikin ƙasashe mafi arzikin ƙarfin uranium a duniya. Sai dai idan ana maganar tattalin arziki a fili ake gane cewa 'yan kasar ba sa morar wannan arziki da Allah ya huwace musu. Dalili kenan da a shekarar 2013 masu kare haƙƙin jama'a suka matsawa gwamnati lamba domin tazartar da dokar ma'adanai ta 2016 akan kamfanin Areva na kasar Faransa, wanne ya shafa shekaru sama da 40 yana haƙar uranium a yankin Agadez Arhakachak. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, to har yanzu kuma muna kan batun haƙar ma'adanan ne a Najeriya. Inda kamfanin Solid Unit mai haƙar ma'adinai wanda aka kama ma'aikatansa a jihar Filato bisa zargin suna haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba, ya nemi a sako ma'aikatansa da hukumomi suka cafke, domin a cewar kakakin kamfanin sun bi duk ƙa'idodin da aka shimfiɗa musu kafin su fara aikin. Daga Jos ga rahoton Zainab Babaji.
Mai magana da yawun kamfanin na Solid Unit, Suleiman Adamu, ya shaida mun cewa ba su ji daɗin yadda gwamnati ta ɗauki matakin rufe kamfanin ba tare da tuntuɓarsu ba.
Na san cewa akwai lasin da aka ishewa wannan kamfani Solid Unit ɗin da ta yi wannan aiki ɗin. Domin akwai wata doka na National Mineral and Mining Act Laws na 2007 ya ce duk minista ya tabbatar da cewa zai ishewa wannan mining list ɗin a cikin kwana 45. Amma abun mamaki ba su ishe mana wannan ML din ba, shi mining list din wanda mun riga mun tura musu. Kuma ina tabbatar miki wannan company Solid Unit da tana aiki a wajen sama da shekara 10, akwai receipts loyalty da ake biyan local government, state government da su waɗannan mutanen da suke wannan kusa da site din mu.
Gashi na an kama waɗansu daga cikin ma'aikatan ku, akwai wani mataki da za ku dauka?
Kin san dai ba yanda za a yi mutum farin fata ya shigo ƙasar nan ba tare da izini ba, kuma da sanin gwamnati suke wannan abu. Amma tunda wannan gwamnati mai adalci ne, muna roƙon gwamnatin nan da ta ji mana wannan kadi, kuma a yi maza-maza-maza a sako mana wannan mutanenmu.
Kakakin kamfanin Solid Unit kenan wanda gwamnatin tarayya ta dakatar da aikinsu, Suleiman Adamu. A ranar Litinin da ta gabata ne dai, ministan ma'adinai da inganta ƙarafa Kayo Defayemi ya ba da umarnin dakatar da ayyukan kamfanin, ya kuma ba da umarnin danƙe jami'an kamfanin su 24 ciki har da 'yan ƙasar China. Ministan ya jaddada cewa kamfanin bai sami izinin gudanar da aiki a yankin ba, kuma bai tsinana wa al'ummar yankin komai ba.
No other company in this country called Nigeria has the right, license or authority to mine in your community.
Minista Kayo Defayemi ya ce ba wani kamfani a Najeriya da ke da izini ko lasisi ko ikon gudanar da aikin haƙar ma'adinai a yankinku. A cewar al'ummar yankin kuwa, suna buƙatar kamfani ya samar musu da ababen more rayuwa ne don inganta rayuwarsu.
Sunana Alhaji Musa Abdullahi Danburan Yalun, Federal Commissioner, Public Complaints Commission na jihar Plateau, kuma babban jigo a wannan ƙasa tamu na yankin Bashar Chiefdom. Wannan wuri sama da shekara, kai zan ce kusan 100, ana cire ma'adanai a nan. Amma in kin lura dubi garin kamfani, dukiyar da ake cirewa a nan ya fi a ce wannan garin yanzu ta fi haka girma. Ba makarantu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu.
A Najeriya har ila yau wani kwamitin gwamnatin tarayya ya kai ziyara jihar Oyo domin tattaro bayanai kan ambaliyar ruwan da ta auku a jihar ƴan kwanakin da suka gabata. Ga rahoton da Hassan Umaru Tambola ya kuma daga Ibadan.
Kokarin da take yi don yin kandagarki ga ambaliyar ruwa da lalata muhalli, kwamitin kuɗi na gwamnatin tarayyar Najeriya mai taimakawa ga ambaliyar ruwa da lalata muhalli ya ziyarci jihar Oyo don dudubawa tare da tantance da neman bayanai ta yadda za a kare ambaliyar ruwa a jihar Oyo. Kwamitin da zai share kwanaki hudu a jihar Oyo yana ƙarƙashin jagorancin Mr. Lawrence Ojabune.
We are collecting the information both pictorially and
Mr. Lawrence Ojabune. Yace muna tattara bayanai na ɓoye da waɗanda muka gani, kuma bayanan za su bamu iyakacin matsalolinsu, kana ana ƙoƙarin magance su da kuma irin taimakon dabarun da ake buƙata. Za mu haɗa hancin bayananmu ta yadda za su bamu damar shawukan ilahirin matsalolin ambaliyar ruwa da muhalli. Mr. Lawrence Ojabo ya buƙaci jama'ar jihar Oyo da su daina zuba shara ga hanyoyin ruwa, sannan kada su yi gine-gine a bisa hanyoyin ruwan don kaucewa ambaliyar ruwa.
All these ecological problems.
Iko Commissioner Muhalli da Albarkatun Ruwa na Jihar Oyo, Isaac Ishola, ya bayyana fatar gwamnatin Jihar Oyo cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta taimaka mata ta shawo kan matsalar ambaliyar ruwa da muhalli.
The essence of their visit is to come and assess based on the
Muhalli da Albarkatun Ruwa na Jihar Oyo, Isaac Ishola, yace committee sun ziyarci Jihar Oyo ne a bisa gayyatar gwamnatin Jihar Oyo don su tantance irin matsalolin da ke ƙasa, kana su taimaka muna ga gebunan da muke da su. Muna neman taimakon gwamnatin tarayyar Najeriya. Kwamitin ya dudduba manyan hanyoyin ruwa da ke unguwannin Agodi, Dandaru, Labo, Oranya, Eleta Academy, Temidere da dai sauransu, duka a cikin birnin Ibadan. Har wa yau kwamitin ya ziyarci arewa ta tsakiya kafin ya ziyarci jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya, kana zai yi wa sassan Najeriya wadari don neman bayanai da tantance matsalolin ambaliyar ruwa da muhalli don ɗaukar mataki. Idan ba a manta ba, wata ambaliyar ruwa a shekarar 2011 a Ibadan ta yi mummunar barna wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da lalata dukiyoyi da yawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti 18 a nan Washington DC, kuna kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin, shugaba Buhari na Najeriya ya saba doka ne ganin yanzu fiye da kwanaki 90 baya kan kujerarsa. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba, magoya ba da kuma masu ikirarin kare demokradiyya suna ta kada gangunan zanga-zangar neman shugaba Muhammadu Buhari, wadda a halin yanzu yake jinya a Ingila, ya dawo kan kujerarsa ko kuma ya yi murabus. Magoya bayan shugaban su ma ta su zanga-zangar suka ce atata shugaban ba zai zakuɗa ba. Ganan dai yar shimfiɗa da Salisu Shehu Ashaka ya haɗa mana kan wannan batu.
Sunana da Jade Yanju, ni ne convener na Concern Nigeria. Ba ku ga abin da ya faru a Libya ba, a Egypt ba, a ko ina ba. ƴan Nigeria sun fi ƙarfin Buhari, sun fi Buhari, sun fi Oshibajo, sun fi ƴan majalisan nan. In aka zabe ka, ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka a kai ba, za a cire ka ne. Dole ne a saurare mu, dole ne kuma a yi abin da muke so.
Aishatu Yusuf ta ƙungiyar Kwato Matan Chibok ma na ci gaba da nana ta kira ga shugaban da ya ajiye mulki.
A yanzu ɗin nan, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai iya tafiya da mulki yadda ya kamata. Ya sauka, ya yi murabus. Acting President Osubanjo ya tafi da shi. Yau ya sauka, ya yi murabus. Gabaɗaya duniya, gabaɗaya Najeriya, duk abubuwan da ya faru za su yafe, za su ga cewa rashin lafiyar shi ne ya sa shi bai iya abin da zai yi ba. Duniya nan nawa take? Wata ran fa gabaɗaya mulkafani ne fa kawai.
Magoya bayan shugaban sun yi dafifi a nan dandalin Unity Fountain, suna cewa ba inda shugaban zai je ko da kwana nawa zai yi a London. Esther Bulles Leja na daga matan da suka ci su a 2019 Buhari suke so ya sake takara.
Muna tare da shi da bisan 100 bisa 10 muna son abu mu haka. In sha Allah tunanci muna son mu ganshi akan saman koriya yana nan haka nan daren muna nan saboda shi. Mulki daga Allah ne, Allah ne ya bashi ba mai kwace sai Allah.
Sunana ya Okacha Chiroman Bakan Daura. Tun daga 1960 zuwa yanzu babu shugaban kasar da zai yi tayya. Ya dau bayro da takarda ya rubuta ya baiwa mataimakin shi yace ci gaba da rike kasa. Sai Muhammadu Buhari shi ya bi wannan dokai.
Yan siyasar APC irin su Inuwa Yahaya na nuna rashin lafiya baya hana jagora.
Nasiru Adamu Elika ya tambayi lauya mai zaman kansa Modibbo Bakari mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan shugaba da baya kan kujerarsa na tsawon wata uku.
Tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi game da rashin zaman shugaban kasa kan kujerarsa. Ofishin shugaban kasa wanda aka kafa akan sashi na 130 na sashin mulkin Najeriya wato 1999 constitution ya bada tanadi ko tanade game da idan shugaban kasa kamar ina fahimci tambayarka abinda shafi rashin lafiya kenan. To idan shugaban kasa bai da lafiya sashi na 145 ya yi tanadi guda biyu. Sannan kuma abun gabaki daya na rashin lafiyar shugaban kasa tanadin da aka yi a tsarin mulkin Najeriya tanadi kashi uku ne. Na farko irin wanda yanzu yanayin da muke ciki yanzu wanda shugaban kasa ya yi rashin lafiya ya rubuta ma majalisar a dokoki na kasa wato National Assembly wanda aka kafa gargacin sashi na 77 na tsarin mulkin Najeriya ya rubuta musu akan zai tafi neman jiya magani. To idan ya rubuta musu yadda yayi yanzu dinnan to shi mataimakin shugaban kasa wanda ofishin sa aka kafa shi akan a gargacin tsarin mulkin sashi na 40 da 141 na sashi mulkin Najeriya sai mataimakin sa ya ci gaba da mulki sai lokacin da ya dawo ya rubuta ma majalisar dokoki akan ya dawo yanzu zai kama aikinsa ko kuma ya kama aiki. Sa'annan shi mataimakin shugaban kasa sai ya daina aiki a matsayin sa na mukaddashin shugaban kasa wato acting president kamar yanda ake aka sani yanzu. To wannan shine yanzu marar da muke ciki. Akwai kuma hali na biyu wanda idan shugaban kasa ya tafi haka don wani dalili wanda kaman kwatsam haka wanda ba shiri ba zato irin yadda muka taba samu gwamnatin gwamnan Taraba na jihar Taraba dan Baba Suntai wanda ya gabata ya taba yi game da hatsari da yayi. To kaga wannan babu tanadi da babu lokaci da za a iya rubuta majalisa. To wannan idan aka yi kwana 21 a gargashin sashi na 145 a karamin sashi na biyu to bayan kwanaki 21 to sai sai mataimakin shugaban kasa wanda aka sai ya ci gaba da
mataimakin gwamnati da ina ga wancin
kamar wancan mataimakin
ina gane oh misali kawai ka kawo
eh misali na kawo
aha barista to in haka ne shin rashin fahimtar tsarin mulkin Najeriya ne yasa wasu suke zanga zangar neman shi shugaban ko ya dawo ko ya yi murabus.
Eh to na daya dalilai suna da yawa amma dai za a iya daukan sa kaman ba a fahimci tsarin mulkin Najeriya ba ko kuma an fahimci tsarin mulkin Najeriya amma dai son zuciya ya rinjaye mutane ko kuma wasu dalilai wanda ba za mu iya ganewa menene ba tunda yake ana ma zarge-zarge da yawa cewa wayannan da suka je din akan titi ba su ne masu aikin ba suna aikatar ko kuma suna aiwatar da wato kamar wani aiki ne da aka ba su ko kuma wata haya da aka dauka su je su kaddamar ko kuma wata kungila aka ba su don su cima. To kaga a Najeriya kuma yanzu yadda muke dinnan komai harkan kudi mutum ya samu yana iya yi.
Barista Modibbo Bakari duk da haka dazu na ji ka kawo kashi na 145 dinnan in ba na manta ba. Shi mai kashi na 145 da 146 na tsarin mulki suka faɗa ne kan makomar ofisoshin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa akan irin wannan yanayi.
Kamar yadda muka yi bayani na baya babu wani abu sabo in banda wanda muka yi bayani. Idan mataimaki idan shugaban kasa bai da lafiya ko ya rubuta ya ci gaba da wannan mataimakin sa ya ci gaba da rike ofishin sai lokacin da ya dawo babu kaidajin lokaci da aka yi ko kuma in bai rubuta ba in kwana 21 suka wuce ko wani irin dalili ya hana rubutawan sai shi mataimakin shugaban kasan ya ci gaba baya buƙatar rantsarwa sai ya ci gaba kawai sai lokacin da ya dawo ba sa gagaye da ba. Amma sashi na 146 yana nuna cewa shi mataimakin shugaban kasa yana da iko ya rike ofishin shugaban kasa sa'ilin da shugaban kasa ya samu wata illa ta rashin lafiya ko ta tsigewa irin wanda yanzu majalisar ministoci muka yi magana in har ta zamana zamansa akan kujeran ba zai yi ba nan dindindin kenan, wato rashin lafiyan ba na dawowa ba na warkewa a dawo a cigaba da aiki bane, ko da an warke ba za a samu karfin cigaba da aiki ba, ko kuma an tsige shi ne, ko kuma ya yi murabus, ko dai wani dalili da yasa wato wannan kujerar shugaban kasa ta zama kamar korasuwa, ko wani abu ta zama vakan, wato ta zama babu kowa, to shi zai dare akan kujerar ne ya zama shi ne shugaban kasa mai cikakken iko, wato substantive president, har lokacin da wa'adin da ya ragewa shugaban kasan ya karasar da wa'adin da ya rage din.
Wani haka dai bari samu dubu Bakari, akwai abin da ya faru kwanaki nan majalisar dattawa lokacin da shi mukaddashin shugaba ya fita waje sai ya zama za a ce babu shugaba kenan ko babu mataimaki. Shin shi mukaddashi wane ne mataimakinsa?
A'a, mukaddashin shugaban kasa a lokacin da shugaban kasa ya tafi ya bar shi yana riƙe da mukami, baya da mataimaki wanda doka ta ce gashi wannan mataimakinsa ne, ko ya nada ko kuma a zabe, a yi zabe. Sai dai kawai ya ci gaba da hadawa guda biyu kawai. Sai dai a nemi Allah ya taimake shi da kuzarin riƙe guda biyun. Tunda dama kowa ya san ofishin shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa dukansu a ƙarƙashin sashi na 130, duka ofis na ɗaya ne a yi suka raba. Sa'annan kuma wannan dama yana zaune ne kamar za a ce wato spare ne a turance, yana tsaye ne yana jira ne idan wani dalili ya faru irin wannan ɗin sai ya ci gaba. Don haka babu wani tanadi da aka yi na aikin mataimakin shugaban kasa na mai zama na musamman.
Abin da kuke so mu gano shin ya nuna waye ne zai zama magajin gari yanzu, idan misali shi mukaddashin zai iya yana tafiye-tafiye ya bar kasa, ya nuna shikenan ko a ina yake zai ci gaba da mulkin kasa kenan daga inda yake?
A'a, babu, domin mutane suna dauka kaman shugaban majalisar dattawa yana iya zama a madadinsa in baya nan. Babu, hakan ba zai faru ba a sa'ilin da yake kan kujerar. Sai dai in wani dalili ya sa dukkan su biyu ba sa kan kujerar, ko wani dalili yanzu a kaddara Allah ya hana, sai a samu yanzu kamar a larurar da yanzu ake ciki, sai shi kuma mukaddashin shugaban kasan yanzu da muke da, sai shi ya samu wata larura wanda ba zai iya aikatar da aikin office din ba. To wannan doka za ta iya ba shugaban majalisar dattabai, wato senate president, ya ci gaba da yin wannan aikin har lokacin da ɗaya daga cikinsu ya dawo kan kujerarsa, ko kuma dukansu biyu suka dawo.
Wato akwai yanayin da shi shugaban majalisar dattawa zai iya jagorantar kasa?
Akwai sosai ma, idan dalilai suka faru duka ofishoshin sun zama ko da kotu ne suka tsige su, ko kuma kotu suka soke zaɓensu, ko kuma an tsige su, ko rasuwa, ko rashin lafiya, ko duk wani irin dalili wanda yake sa dukkansu biyu ba sa iya aikatar da ayyukansu na yau da kullum, to majalisar shugaban majalisar dattawa, wato senate president, na iya tare akan mukamin wato mukaddashin shugaban kasa ne ma, ba na vice president ba.
Masu haro, abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Sale Shehu Ashaka da Nasir Adamu Ali Kaya da lauya Modibbo Bakare da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya daidai da sautin shirin. A nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata, in sallama da ku, mu zama lafiya.
To da ka nemi kawo ga labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗi jiya Talata cewa ƙasarsa ta gwammace ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa game da shirinta na nukiliya fiye da duk wani zaɓin. To amma muddin Amurka ta ci gaba da abin da ya kira yin barazana da kuma ƙaƙaba takunkumi, Iran fa za ta gaggauta komawa kan tafarkinta na shirin nukiliya fiye da ma yadda ta yi gabanin fara aiki da yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi jiya Talata cewa har yanzu a shirye Amurka take ta hau teburin shawara da Koriya ta Arewa, a yayin da shugaba Kim Jong-un ya janye barazanarsa ta auna yankin Guam da ke yankin Pacific mallakin Amurka. Shugaban Argentina Mauricio Macri shi ne na baya-bayan nan cikin jerin shugabannin ƙasashen Latin Amurka da suka ce ɗaukar matakin soja daga ɓangaren Amurka ba ita ce hanyar da za a bi don a sake maido da demokaradiyya a Venezuela ba.
Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu zo muku dauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kada a manta, domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. zamu da din Ibrahim Kalmasi Garba da ya tsaya ni gabatarwa da kuma ci Bahiru Juni ne da hada mana shirin sai injiniyan mu Mr. Jimmy Muhammad Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka birnin Washington DC.